Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM sai Alpha Radio da ke kuma si a Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar 23 ga watan Janairu na shekarar 2018. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To yayin da shugaban Amurka ya rattaba hannu akan wata doka da ta sa aka sake bude ma'aikatan gwamnati, mataimakin sa Mike Pence ya nana ta aniyar gwamnatin su ta mai da ofishin jikadancin su zuwa Kudus. Sannan Koreya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu na ci gaba da kai wa juna ziyara. Wani mataki na ganin sun karbi bakuncin gasar wasannin Olympics tare.
Tuma da lashirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da labarin wani sabon rikicin da ya faru a jihar Taraba inda matasa suka kona ofishin ƴan sanda. Sai rahoton gwamnatin jihar Ekiti Fayo sai da bayyana shugaba Buhari ya gaza. Muna kuma dauke da rahoto akan yanayin da ƴan gudun hijira ke ciki a fadin Najeriya yayin da suke komawa gidajensu. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfil Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata doka da ta sa aka sake bude ma'aikatan gwamnati. Lamarin da ya kawo ƙarshen kwanaki uku da aka kwashe ma'aikatan suna rufe bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar biyu kan batun shige da fice a majalisar dokoki. A yammacin jiya Litinin, ƴan majalisar wakilai suka kada ƙuri'a kan dokar wanda majalisar dattawa ta amince da shi a farkon ranar Litinin din. Wannan matsaya da aka cimma za ta bada damar ma'aikatan na gwamnati da suka kasance a bude har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu. Hakan kuma ba zai baiwa majalisar dokokin lokacin da za ta cimma matsayar amincewa da kasafin kuɗi na dogon zango. Fada shugaban Amurka ta White House ta ce ƴan Democrat sun miƙa wuya ne bayan da shugaba Trump ya ki amincewa da buƙatar su kan shige da fice har sai sun bada haɗin kai an bude ma'aikatan na gwamnati. Da farko dai ƴan Democrat sun yi kememe sun ce sai an baiwa wasu bakin haure kusan 700,000 kariya waɗanda aka shigo da su Amurka tun suna yara ba bisa ka'ida ba.
To a yau Talata mataimakin shugaban Amurka Mike Pence yana nata aniyar gwamnatin su cewa ya kamata a sauya yarjejeniyar da aka cimma da Iran kan shirinta na makamin nukiliya. Sannan ya ce shirin Isra'ila zuwa birnin Kudus a ofishin jakarancin Amurka da ke Isra'ila zuwa birnin Kudus alama ce da ke nuna himmatuwar da Amurka ta yi wajen cimma wannan buri. Yayin da yake ganawa da shugaban Isra'ila Reuven Rivlin, Pence ya ce Amurka na aikawa ƙawayenta da ke nahiyar Turai sako ne kan buƙatar su sauya matsayar da aka cimma a shekarar 2015 wacce ta samar wa Iran sassauci kan takunkumin da aka ƙaƙaba mata da wajewar cewa za ta taƙaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya domin kada ta kai ga mallakar fasahar ta nukiliya. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin Isra'ila sun nuna adawar su kan wannan yarjejeniya, suna masu cewa Iran ta fi cin riba a wannan yarjejeniya. Ita dai kungiyar tarayyar Turai ta bayyana matsayarta akan cewa samar da kasashe biyu shi ne mafita ga rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falastinu tare da barin birnin Kudus a matsayin babban birnin kasashen guda biyu.
Koreya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu suna kai wa juna ziyara yayin da aka doshi gasar wasannin Olympics a Koreya ta Kudun. Yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke ci gaba da tattaunawa kan yadda Koreya ta Arewan za ta shiga karɓar bakuncin gasar wasannin na Olympics. Wata tawaga daga Koreya ta Kudu ta kai ziyara arewaci a yau Talata inda za ta kwashe kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a karɓi bakuncin gasar a birnin Pyongyang, ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu. Ziyarar har ila yau na zuwa ne kwana guda bayan da wata tawaga daga Koreya ta Arewa ta je Kudu wacce ta samu jagorancin shugabar fitaccen kungiyar mawaƙan nan ta mata da ake kira Moribund Girl Band domin su ga wuraren da za a karɓi bakuncin gasar a birnin Seoul. Ƙarƙashin matsayin da bangarorin biyu suka cimma wato tsakanin Pyongyang da Seoul, ƙasashen biyu za su yi maci a ƙarƙashin tuta guda a ranar 9 ga watan Fabrairu da za a buɗe gasar. Sannan za su haɗa tawaga guda ta ƙungiyar mata ta ƴan wasan kokara na hoki. Sannan ƙasashen biyu sun amince za su haɗa tawaga guda a wani wasan gargajiya da za a yi a tsaunin da ake kira Mount Komgan da ke Koreya ta Arewa.
Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. An samu jerin girgizar ƙasa da aman duwatsu daura da ƙarshen yankin tekun Pacific a yau Talata. Hukumar da ke bincike kan yanayin doron ƙasa ta Amurka ta ce wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 8.2 ta auku kilomita 280 kudu maso gabashin tsibirin Kodiak da ke Alaska. Lamarin da ya janyo aka sa jami'an ba da agajin gaggawa suka shiga shirin kota kwana domin yin gargaɗi kan aukuwar bala'in tsunami a yankin Alaska da kuma British Columbia ballakar Canada. Sannan har ila yau an saka daukacin gabar tekun yammacin Amurka da yankin Pacific da ke Hawaii a matakin shirin kota kwana domin gujewa bala'in na tsunami. Cikin gaggawa an baiwa mazauna yankin shawarar su fice daga yankin su koma wurare masu tudu. Daga baya cibiyar da ke aikiwa da gargadin aukuwar tsunami a yankin Pacific ta soke wannan gargadi a yankin Hawaii. Amma sauran yankunan da suka hada da gabar tekun Alaska da British Columbia da kuma wasu sassan gabar tekun yammacin Amurka sun ci gaba da kasancewa cikin shirin kona kota kwana.
Akalla mutum guda ya bata, sannan wasu da dama sun ji raunuka bayan wani bala'in aman wuta da ya auku a yau Talata a wani tsauni da ake tseren dusar kankara a tsakiyar Japan, lamarin da ya haifar da zaftarewa tare da kwararowar dusar kankarar. Bala'in wanda ya auku da tsakiyar ranar yau Talata a tsaunin da ake kira Kusata Shirani ya sa duwatsu sun yi ta faduwa a yankin wanda ake shakatawa. Yawa daga cikin waɗanda suka jikkata suna zaune ne a yankin mai gangara a lokacin da haɗarin aman wutar ya auku. Akalla mutane hudu ne suka ji rauni sanadiyar duwatsun da suka rika faduwa bayan da suka farfasa gilashin abin hawan da suke ciki. Rundunar sojin ƙasa ta Japan ta ce akwai dakarunta shida a cikin waɗanda wannan bala'i ya ritsa da su, waɗanda tuntuni aka ceto su.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, wani sabon rikicin ya balle a jihar Taraba inda matasa suka kona ofishin ƴan sanda. Ga Ibrahim Abdulaziz dauke da cikakken bayani.
Shi dai wannan sabon ya mutse ya mako barke ne bayan da wasu gungun matasa daga wani ƙauye na Zin suka yi wata zanga-zangar neman a ba su wasu mutane uku da ƴan sanda suka kama, kuma ake ma zargi game da kisan wani ɗan a Caɓa da aka samu gawarsa a ƙauyen Dogwe. To amma kuma sai ƴan sandan suka ki ganin haka ko sai masu zanga-zanga suka soma ɗaukar doka a hannunsu, inda ma suka soma fashe-fashe da kuma ƙone-ƙone da ta kai sun ma ƙona babban ofishin ƴan sanda da ke garin Zin. Baya ga sake wasu da ke hannun ƴan sanda ko da ke kawo yanzu, ba a tabbatar da ko sun sulale da makamai ba ko kuma wasu mazauna garin da na tattauna da su ta wayar salula sun ce yanzu haka ma an turo ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin domin tabbatar da doka da oda.
An kona shi kuma suka yi abin da suka yi abin da suka yi suka zo da suka zo suka aikata abin da za su aikata shi suka tafiya sun saba kowa ba ba da kudin sandan nan da suka tafiya
da ya ka akan hanya muna ga me zai biyo ba.
Rahoton na cewa an kai hari na ofishin ƴan sanda na Zin, da gaske ne?
Eh, da gaske ne wannan. Lalle an kona ofishin ƴan sanda, an sake waɗanda suke masu laifi da aka kama da ƴan sanda a takaice ne. Dinin da aka yi na kewaye ofishin ƴan sanda ma an rurruka ta. An gwada ofishin ƴan sanda.
Rundunar ƴan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP Debbie Misal ta ko tabbatar da wannan harin da aka yi wa ƴan sandan da kuma irin matakan da aka ɗauka a yanzu.
Dai kamar yadda ka sani, abin da ya faru tun jiya din mun riga mun tura jami'an tsaro wannan wurin, kuma mun yi nasarar cafke mutum guda tara wanda mutane su da hannu dumu-dumu a irin wancan abin da jiya ya faru. Muna gaggauta tabbatar da cewa mun gudanar da su a gaban kotu ba tare da bata lokaci ba. Kaga a cikin abin da suka yi, mun tabbatar da sun faffata motocinmu na ƴan sanda da ke wannan wurin bayan mako ne wannan police station da.
To kaman batun makamai fa akwai wanda aka ɗiba?
Ba dai ba makamai ba, mun yi kokari mun tsare, mun riga mun yi kokari mun tabbatar da cewa makamanmu ba abin da ya samu. Mun yi nasarar kwace su tun kafin su yi waɗannan dangin aiki.
Kamar kawo nan mutane nan da kuma suka tsiratar, wanda dama akwai wanda ake tuhuma wanda aka yan sanda ke tsare da su wanda suka fitar da su kuma mutane nawa ne
wadanda da mun su mutane nan su bai kokori su kwace hannun mu domin su mun yi nasarar tsire wa su yanzu aka suna cikin kurkin lafiya sannan kuma ta garin harin da suka kawo lalle akwai yan sandan mu da suka kai program biyu wanda aka musu duka wanda dai yanzu dai mun riga muna musu magani
kakakirun na yan sandan jihar Taraba kenan SPW Musa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Allah ya kyauta har yanzu dai a Najeriya wannan rahoton kuma gwamnatin jihar Ekiti ne ya bayyana ra'ayinsa game da jawabin shugaban Buhari ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal dauke da rahoton.
Gwamnatin jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya ce babu wani abin kamawa a cikin jawabin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari na sabuwar shekarar 2018. Gwamnati Ayodele Fayoshe ya fata hakan ne a wata tattaunawa da muryar Amurka ta wayar tarho.
Where do we see something tangible to hold on to for our future as young people? I don't think President Buhari, but you cannot be president when you don't have the right energy to serve the people. If President Buhari to be does not have enough strength, in the not the young, vibrant, strong people who can deploy a lot of energy to serve our country. We have one country.
Gwamna Fayoshe yace dubi jawabin shugaban kasa yana wani abin kamawa mai amfani gare mu a gaba a matsayin mu na matasa yace bai kamata ba shugaba Buhari ya zama shugaban kasa ba tunda baya da cikakken kuzarin yiwa jama'a hidima. Gwamnan na jihar Ekiti ya kara da cewa shugaba Buhari baya da kuzarin yiwa jama'a hidima. Akwai mutane masu jini a jika, masu kuzari, masu karfin jiki, jama'ar dake da karfi na yiwa kasa hidima da ayyuka tunda kasar mu daya ce ya kamata a ba su shugabancin Najeriya. Na tambayi gwamnan na jihar Ekiti ko me yasa yake sukar shugaba Buhari.
Let me first of all clear some issues by saying that my criticism of the is not personal. I criticize President Obasanjo, I criticize Jonathan, and I am equally being criticized by my opponents too. The essence of criticism is to make sure that the government in power is kept on their toes to serve Nigeria. When you leave a leader and do not allow him to know where he's losing track, then everybody will be in trouble. It's like a pilot that is sleeping or a driver that is sleeping.
Yace bari yayi bayani karara sukar da yake yi wa shugaba Buhari babu son rai a ciki domin ya soki tsohon shugaban kasa Obasanjo, ya soki tsohon shugaban kasa Jonathan, shi ma masu adawa da shi sun soke shi, yana son shugaba Buhari ya kara azama ne. Gwamnan na jihar Ekiti yace dalilin sukar shine don a tabbatar da cewa gwamnati mai ci ta tsaya daram da kafafunta ta yi wa yan Najeriya aiki don shugaba kamar direba ne, idan ka bar shi yayi barci to fasinjoji na cikin hadari. Ka san jama'ar dake kasar nan baskula da inda shugaban kasa ya fito ba, ya fito daga arewa ne ko kudu ko kuma gabashin Najeriya, su dai su sami abinci, aikin yi da abin yi, kana a ilmantar da diyansu. Kalaman gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To yayin da ƴan gudun hijira a Najeriya ke komawa garuruwansu na asali sakamakon zaman lafiya da ake samu a wasu wuraren, shugaban Najeriya ya kafa wani kwamiti da zai rika lura da al'amuransu. Ga Nasir Adamu Rufa'i da cikakken bayani.
Daidai lokacin da mutane ke komawa garuruwansu na asali a arewa maso gabashin Najeriya biyo bayan takaddiriyar nasara kan Boko Haram, hukumomin tarayya na bayyana shirin kyautata yanayi a yankunan don sanya kwarin gwiwar samun natsuwa. Mutanen da kan bar sansanonin gudun hijira na yanayin juyan yadda suka tsinci kansu a baya da marasa dukiya da rayukan ƴan uwa. Mataimakin shugaban kwamitin shugaban Najeriya da ke kula da tsugunar da mutanen, Alhaji Tijjani Tumsa, ya ce sun yi duk tanadin da ya zama wajibi.
Mun soma maganganu da jami'o'i na wannan jihohi guda shida gabaki daya mu tabbatar da an dawo da malamai kuma gyara makarantun jami'anmu na tsaro suna samun nasarori kwarai da gaske ta fannin karbo wurare da da a hannun Boko Haram suke in aka samu nasara mutane suna fitowa wanda sun dade ba su samu abinci ba sun dade ba su sami kula ta harkar lafiya ba to wannan tsare-tsaren namu yana taimakawa to zamu taimaka musu ta wajen kayan gina gidajensu da kuma sauransu muna karfafa likitoci da suke yankin Arewa maso gabar kan kiwon lafiya wa jama'a a kyauta an soma shi a Fadiskum Ayobe State aka yi shi a Mulai a Maiduguri a wannan wata kuma zamu je Mubi a Adamawa a wannan kuma muna so a sake tada asibitin nan ta Bama za a mai da mutane garin Bama Bama tana cikin manyan garin da wannan mutanen Boko Haram suka rusa shi
a bangaren yan kabilar Tibi da suka yi hijira kungiyar Miyati Allah daga Nasarawa na aiki da jami'an tsaro don kwantar da hankalin jama'a
sunana Alhaji Muhammad Usaini chairman na Miyati Allah Cattle Breeders na jihar Nasarawa kibaben da wannan abu ya faru suka gudo suna zuwa Nasarawa state mu muna karbe su ne an sa su a camp inna wanda gwamnatin jihar Nasarawa suna taimaka suna ci da su wadansu ma daga kauyukan gwamnan jihar Benue suka gudo sun dawo Nasarawa state sun zauna a Away local government da Kiana local government wadansu al'umman Fulani mu su suke taimaka musu suna tallafa musu su ga cewa kauyukan su barayi bata gari musu je sun afka musu suna sata musu kayayyaki ba
yaya doso da ya gudun hijira daga Bajin ba a jihar Benue shine shugaban matasa na kungiyar
muna taya muna gargadi akan maganan yaran mu na Fulani yanda za a yi a zauna lafiya duk wanda yake aikata mummuna abu kowa dai ya bari don a samu maslaha mun jawo hankalin jami'an tsaro da su umurci tibabe manoma kowa ya dawo gidansa in Allah ya yarda ba abin da zai faru tunda manya suna nan suna jin magana
a alƙalmin hukumar gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a Janairun bara Najeriya na da 'yan gudun hijira a cikin gida miliyan 1,770,444 cikin adadin kuma mutum miliyan 1,071 sun rasa matsugunai sakamakon ta'addanci Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja Najeriya.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon yanzu na cewa karfe 10:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Rikicin manoma da makiyaya a jihar Benue ta Najeriya ya haddasa asarar rayuka tare da rabar dabban mutane da mahallansu. Domin ganin an kawo ƙarshen tashin hankalin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta aika da jami'an tsaro da kayayyakin aiki don hana samun sabon rikici a jihar ta Benue. Inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci feto janar na 'yan sandan ƙasar Ibrahim Idris komawa jihar Benue domin hana bazuwar rikicin. Hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa ta tabbatar da kurarar dubban 'yan gudun hijira zuwa yankin jihar, inda da damar suke zaune a garin Tunga a ƙaramar hukumar Awai. Hakan ya sa wakilin muryar Amurka da ke yankin Zainab Babaji ta ziyarci sansanonin 'yan gudun hijirar domin jin ta bakinsu. Ga Zainab da ƙarin bayani.
Mafi yawan waɗanda ke sansanin 'yan gudun hijirar da suka hada da ƙabilar Tibi da Fulani sun bayyana cewa sun gujewa mahallansu ne saboda fargabar kan rikicin ya cin musu.
Farishiyo, ni fito daga Maraba. To ni ban sani ba. Abin da ya faru dai shine mutane ya zo yana kashe wani mun yi gudu da ba shi.
Sunana Ardo Lawal Dono Ardo din nan jihar Nasarawa. Ai su Fulani makiyayan da su tibayen sun san junansu kuma sun san wannan fadan da ake a jihar Benue ba wai manoman Tibi suka kawo wannan fadan ba ba kuma makiyayan Fulani suka wannan fadan ba su Fulani su sani su manoma su sani abin da suka hadu suka zauna lafiya kenan
sunana Shawon Kulere a kauyen mu abin da ya koro mu wani rana sai mun ji kisa na danwa mu kusa kusa da mu
a duk lokacin da rikici ya barke a jihohin Benue da Taraba garin Tunga da ke jihar Nasarawa kan cika makil da yan gudun hijira Shugaban kungiyar raya al'ummar Tunga Alhaji Sa'idu Muhammad yace a yanzu haka karfin su na neman karewa
a jumu ya huje domin duk abin da muka tara na ci gaban al'ummar mu ya kare a sayan abinci a sayan barguna a sayan taburmai ɗan uwan mu ne muna tare da su domin yau a ce tibin da ke Arhu tibin da ke Yini tibin da ke Tunga duk ɗaya ne kuma wayannan da daga su ba tibi ne kade ba akwai Fulani akwai tibi akwai Jukunawa daga Arhu akwai daga Bajimba akwai daga wurare daban-daban wato ita Tunga ta zama tudun na tsira mu ba su wurin kwana mu ba su abinci mu kuma marasa lafiyar su mu kai su asibiti
gwamnatin jihar Nasarawa ta kashe fiye da naira miliyan 50 wajen taimakawa ƴan gudun hijirar da kayan abinci abin shimfiɗa da sauransu gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura yace gwamnati za ta ci gaba da kula da ƴan gudun hijirar har lokacin da kura za ta lafa su koma gidajensu
akwai ne ake rigiman nan da rigiman nan Nasarawa su bane mutane ne da ke gudowa daga gwamnati suke zuwa nan saboda akwai ƴan uwansu tibi wanda suke zama nan to shi yasa ga da Fulani da tibi suke zama na suna zaman lafiya kamar a Azarama wa'ansu Fulani su suke rike tibi a gidajensu ko a rugansu don su iya zama masu mafaka shi yasa mu gwamnati na jihar Nasarawa muna tsaye mu tabbatar da cewa wannan rigima bai shigo Nasarawa ba kuma duk wanda suka gudo suka zo Nasarawa don samun mafaka za mu ba su dama su samu kwanciyar hankali kuma mu raka su su koma gidajensu da jami'an tsaro idan abubuwa suka lafa
gwamnan ya kuma ce za a rarraba jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta turo jihar don tabbatar da tsaro
mobile police wurin 700 zuwa 800 kenan aka tura a Nasarawa don kuna da wayannan wurare wanda suke da wannan matsala kuma yanzu da nake maganan nan na riga na bada umarni da cewa commissioner ɗan sanda na jihar Nasarawa ya tura unit din nan daya za a sa a Tunga daya za a sa a Wai daya za a sa a Kiana daya za a sa a Obi daya kuma za mu ajiye ko don ko takwada
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura kenan yayin da yake bayyana matakan tsaron da suka dauka don tabbatar da zaman lafiya a jihar da kuma bayar da tabbacin gwamnatin su za ta ci gaba da taimakawa ƴan gudun hijirar da mafaka har sai kura ta lafa. A baya kasar Amurka ta yi yunkurin taimakawa wajen shawo kan yawan rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya da sauran kasashen Afirka da ke samun asarar rayuka. Ta hanyar gudanar da jerin tarukan sulhu tsakanin wakilan bangarorin da ke samun matsalar da juna. Masu sauraro an muke dasa aya a shirin namu na wannan makon. Sai aka kasance da murya Amurka a shirin mu na la'asar duk ranar Talata. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma Julius Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madal yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko yace Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya kamata ya ɗauki matakan da za su kawo ƙarshen ƙarancin man fetur. Duba da yadda har yanzu matsalar take addabar mutane a sassan ƙasar mu. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri. Sai kuma sako na gaba yace amincin Allah ya tabbata gare ku ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau ina son ku faɗa wa gwamna Atiku Bagudu da ya ɗauki matakan da suka dace da za su kawo ƙarshen faɗan da ke faruwa a tsakanin makiyaya da manoma a sassan jihar Kebbi. Domin faɗan da ya ɓarke a garin Buma na ƙaramar hukumar mulkin daɗi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 7 abin takaici ne da Allah wadai. Daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sai kuma sako na gaba. Yace salam VOA Hausa. ina taya sabon shugaban kasar Liberia murnar rantsuwar kama aiki da fatar zai rungumi kowa da kowa ba nuna bambanci domin samun hadin kan al'ummar kasar sako daga Ukasha Abdulsalam Koko sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa muna jajintawa ƴan uwan mutanen da hadarin mota ya rutsa da su tsakanin garin Akiyele da Ibadan waɗanda suka jikkata Allah ya ba su lafiya daga Alhaji Salisu Mali Zangon Daura da Safiyanu Gumel Zangon Daura sako na gaba yace salam VOA Hausa ya kamata malamai da masu fada a jihar Kano su tashi tsaye domin ganin kokarin sun shawo fargabar da ke neman mamayar jihar na takun tsaka tsakanin magoya bayan konkusiya da Ganduje domin zaman lafiya yafi zama din sarki sako daga Rilwana Ibrahim London sako na ba sakon ya kujin matar Ahmadu Abbacha Macina tace salam VOA Hausa a gaskiya fargabar da al'ummar jamhuriyar Niger suka shiga sakamakon barazanan fuskantar karancin abinci da hukumar kididdiga ta gwamnatin kasar Tarawaito abin dubawa ne ya kamata gwamnatin Niger ta gaggauta daukan matakai na wadata al'ummar kasar da abinci wanda za a tanada sai kuma sako na karshe yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika gwamnatin jamhuriyar Niger ya kamata ki gaggauta daukar matakin kan barazanar da yunwa ke yi wa al'ummar kasar domin yunwa musifa ce sako daga Ibrahim Rabilu Safe Alzamfari
tukafin mu karkari ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai
gaban Amurka ya rattaba hannu akan wata doka da ta sa aka sake bude ma'aikatan gwamnati lamarin da ya kawo ƙarshen kwanaki uku da aka kwashe ma'aikatan suna rufe bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin manyan jami'an kasar biyu kan batun shige da fice a majalisar dokokin a yammacin jiya Litinin da majalisar wakilai suka kada ƙuri'a kan dokar wanda majalisar dattawa ta amince da shi a karon farko wato a farkon ranar Litinin wannan matsayi da aka cimma za ta bada damar ma'aikatan na gwamnati su kasance a bude har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu hakan kuma zai baiwa majalisar dokokin lokacin da za ta cimma matsayar amincewa da kasafin kuɗi na dogon zango a yau Talata mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya nana ta aniyar gwamnatin su cewa ya kamata a sauya matsayi da aka cimma da Iran kan shirinta na makamin nukiliya sannan yace shirin mai da ofishin jakadancin Amurka dake Isra'ila zuwa birnin Kudus alama ce dake nuna himmatuwar da Amurka ta yi wajen cimma wannan buri yayin dake gana da shugaban Isra'ila Reuven Rivlin Pence ya ce Amurka na aikawa kawayenta dake nahiyar Turai sako ne kan buƙatar su sauya matsayin da aka cimma a shekarar 2015 wacce ta samarwa Iran sassauci kan takunkumin da aka kaba mata da wajewar cewa za ta takaita shirin ta mallakar makamashin nukiliya domin kada ta kai ga mallakar makaman na nukiliya. Koreya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu suna kaiwa juna ziyara yayin da aka doshi gasar wasannin Olympics a Koreya ta Kudun. Yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke ci gaba da tattaunawa kan yadda Koreya ta Arewan za ta shiga karɓar bakuncin gasar wasannin na Olympics. Wata tawaga daga Koreya ta Kudu ta kai ziyara arewaci a yau Talata inda za ta kwashe kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zabi wuraren da za a karbi bakuncin gasar a birnin Pyongyang ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu. Ziyarar har ila yau na zuwa ne kwana guda bayan da wata tawaga daga Koreya ta Arewa ta je Kudu wacce ta samu jagorancin shugabar fitacciyar kungiyar mawakan nan ta mata da ake kira Moribund Girl Band domin su ga wuraren da za a karbi bakuncin gasar a birnin Seoul. A ƙarshen matsayin da bangarorin biyu suka cimma tsakanin Pyongyang da Seoul, ƙasashen biyu za su yi maci a ƙarƙashin tuta guda a ranar 9 ga watan Fabrairu da za a buɗe gasar.
To masararranmu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Joel Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.